No.
My
okay. What?
Ego. Ego. The last two. When I go,
dan mun ci da da wayata ya fita ta kun mota in bai ga wayar tana jikin MP3 na in bai ga wayar tana jikin MP3 na charge أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau ko dai 30 ga watan Rabi'ul Tsani ko kuma 1 ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 a watan Turawa kuma muna 5 kenan ko ga watan 12 shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana haduwa da zama a cikin wannan masallaci na Juma'a na fada mai martaba sarki Allah ubangiji ya kare shi da lafiya da imani
amin
dan fara karatun littafin al-arba'un an-nawawi wanda muka ci alwashin fara hitin tsawon lokaci sai yau Allah madaukakin sarki ya kaddara masa faruwa din yadda muka tattauna basa kuma yadda muka yi ittifaki shine al-arba'un an-nawawi shi zamu karanta littafin sananne ne a hannun al'umma kuma sananne ne a duniyar musulmi watakil a yadda nake ji a raina ba wani littafi da aka taba karantawa a duniya bayan al-qur'ani sama da wannan littafin al-arba'un an-nawawi shine littafin da nake kyauta da zaton duk gidan musulmi in dai ana karatu to akwai littafi kuma shine nake tsammani kusan duk wani guri da ake karantar da ilimi kama daga yara zuwa manya to wannan littafin yana da kaso mai tsoka kuma shine littafin da kullun duniya tana buga shi kuma kullun ana saye shi ba a gajiya da karatun shi to amma mutane da yawa muna rike da littafin wata kilkodan yawan hadisan da suke ciki ba su kai su tsone mana idanu ba wata kil ba ma bahi muhimmancin da ya dace wata kil karatun ta natsun da ya kamata a mashi ba mu masa ba wata kil fa'idoji da yawa suke kubuce mana dan haka lokacin da naga cewa an bada dama a tattauna a sa littafi nayi tunanin wannan littafin dan dalilai gaskiya da yawa daga cikin su dalilan da shi mawallafin littafin Imam Muhyiddin Abu Zakariya ya faɗa cewa dukkanin hadisan da suke cikin littafin kusan littafai ne ko hadisai ne da malamai suka yi magana akan su ko dai su ce maka hadisin duk abin da kake da bukata cikin addini in ka mai karatun ta natsu za a samu a cikin shi ko su ce maka hadisin yana dauke da rabin ilimin mukan addini ko sulusin shi ko rubu'in shi ko mukumusin shi duk abin da ake da bukata na bayani na jinjinawa na karfafawa wanda malamai suka yi akan hadisai Imam Nawawi su ya tattaro ya kawo a cikin wannan hadisi din wannan yasa naga cewa ya kamata mu jiyo da akalar mu wajen karatun shi wannan littafi mai albarka daya daga cikin malamai da na saurara wanda ya taba bayani da kuma sharhi akan arba'unan Nawawi yace shi yana ganin idan mutum Allah ya hore mai nasibi na ilimi da fahimta ta addini babu wata irin matsala da ba zai iya tattauna ta ba kuma ya goyi bayan ta da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗayan hadisai da yazo a cikin arba'unan Nawawi so kenan iya yadda muka karanta shi iya yadda muka fahimce shi iya yadda Allah madaukakin sarki zai ba mu albarkar da take cikin littafi din daga cikin kenan kadan da yasa na zabi mu karanta shi wannan littafi din takaitattun hadisai ne hadisai ne masu dauke da dimbin albarka da dimbin ilimin muka cikin ilimin mukan da muke da akwai cikin addinin musulunci sannan kusan kowa yana da littafi din ka'ida ta shine duk inda zan sa littafi bana sa littafi sai an saya kuma sai naga adadin kofi sun kai a hannun dalibai amma da na sa wannan littafin ba wanda na tambaya cewa a sai littafi ko kar a saya ina da yakinin kowa yana da littafin ko idan ya tashi neman sababu wahala za a same shi a hannunsa insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah ya datar da mu tsarin da zamu bi shine babu wani sharhi takamaimai da na dogara akan shi illa iyaka da hadisin da muka zo abinda Allah ya hore na fahimta da abubuwan da malamai suka yi magana akan gabobin hadisan daban-daban wanda nake ganin kuma zai yi daidai da yanayin karatun da zamu yi waɗannan su ne zan tattaro su zamanto abinda za su zamanto karatun mu insha Allahu ta'ala dan haka babban abin da ake da bukata matanin duk wanda yake da matanin insha Allahu hine abinda zamu yi amma babu wani sharhi da zamu sa in ba matani ba sharhi sai abin da Allah ya hore na duba na ga ya dace da zaman da lokacin wanda shine zan dauko abin da nake ganin ya dace in ambata sai mu ambata idan Allah madaukakin sarki ya ba mu dama bisa al'ada da lokacin da zan sa littafi nakan yi magana akan tarihin marubucin shi littafi din ko mawallafin littafi din da kuma abubuwan da malamai suka faɗa akan littafi din sai kuma mu shiga cikin karatun littafin gadan-gadan idan akwai guntun lokaci shi Imam Nawawi kusan akwai malaman da malamai suke cewa ghaniyun anit ta'rif baya bukatar ka gaya wa duniya shi wane ne duk duniya ta san Imam Nawawi in dai duniyar ana musulunci ana karatu ta san shi so amma dai mu ba shi dan haƙi na dauko waɗansu abubuwa da basu taka kara ba shi ma sun karya wanda zamu faɗa akan shi bai wuce sunan shi ba lokacin da aka haife shi karatutukan da yayi kadan daga cikin littafin shi da kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi wataƙil mu ambata shi ma kadan daga cikin dalilan da suka sa shi a karan kansa ya wallafa littafin 40 nawawi sai kuma mu karanta hadisi na farko inda dama in babu kuma sai mu barta zuwa karatu na rana ta yau insha Allah ta'ala al-imamu nawawi malai yace cikakken sunansa ana masa laqabi da al-imam al-hafiz al-awhad al-qudwa shaykhul islam alamul awliya muhiddin abu zakariya yahya ibn sharaf ibn marri al-huzami al-khawrani al-shafi'i sahibu tasanif nafi'a wani imamu zahabi ne yake fadin haka a cikin littafin shi at-tazkira ko kuma tazkiratul huffaz yace ana masallin makabi da cewa shi jagora ne al-hafiz hafizi ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wa mutun laqabi da hafiz shine idan ya kasance kalla ka kawo mai hadisin da bai taba jin sa ba da wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai wannan matsayin shine ake kiransa al-hafiz al-awhad a zamanin shi kusan shine irin sa bai da iri bai da saubawa irin sa zakali a cikin al'umma zamu ji daya daga cikin malamai abin da ya faɗa tun yana dan karamin yaro irin sa zakali shi yasa ya kira shi al-awhad al-qudwa kuma abin kwaikwayo ne shaykhul islam ana mai laqabi da shaykhul islam kuma alamul awliya shine kamar fitaccen wali alam shine wanda ana magana akan shi kowa ya gane shi alami ne alama ce tambari ne tuta ce to idan ana maganar waliyan Allah shi imamun nawawi kamar tuta ce a cikin waliye dan haka aka ce ga wani guri ana taro ga tuta daga duk inda ka taho tutar zaka fara gani to inda za a tara maka waliyai imamun nawawi shine wanda za ka ga kamar yafi kowa haskawa yafi kowa fita zakka a cikin su haka Allah madaukakin sarki mai baiwa ana mai laqabi da muhiddin a mai alkunya da abu zakariya cikakken sunansa shine yahya ibnu sharaf wannan shine sunansa cikakke cikinsa yahya sunan mahaifinsa sharaf dan wani yanki ne na kasar dimashq sahibu tasanif annafi'a imamu nawawi ma abocin littattafai ne ya buga littattafai da duniya ta amfana kuma take amfanuwa da su an haife shi ne a watan muharram shekara ta 631 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine lokacin da haka haife shi ɗaya daga cikin malaman da suka yi zamani da shi wanda suka girmi a yahya ibn sharaf shi imamu nawawi shine wani malami da ake kiran shi yasin al-marakishi yace ra'aytu sheikh ibn ashara sinin naga imamu nawawi tun yana dan shekara 10 wasibyan yukrihunahu ala al-la'ibi ma'ahum yana dan wannan shekara 10 yara suna takura shi akan sai yazo sun yi wasa da shi ka san shedan duk inda ya ga akwai wata baiwa da kai to kuma zai sa yara su kwallabe ka su uzura maka ko da neman wasa ko da neman jajanci ko da wani abu a cire wata albarka da Allah ya sa a gurin ka so duk inda yake yara suna so lallahi sun zauna da shi sun yi wasa yace to tun yana dan shekara 10 sai in ga yara suna da fifi suna so lallahi sai sun yi wasa da shi su takura shi akan sai yayi wasa da shi wannan ya ja shi ta nan wannan ya kama shi ta nan yahrubu minhum wa yabki idan takura wata yawa zaka ga ya fita a guje kuma yana kuka li ikrahihim saboda wannan takurawar da aka yi da lokacin sa da aka ci wa yaqra'u alquran fi tilka alhal a wannan halin na takura da fusgar da jan da kokarin gudu da yake da uya yace hakan bai hana mashi karanta alqurani ayoyin da ya dauka ko ayoyin da yake so ya haddace ko a cikin halin gudu da uya da boyewa sa'annin shi a lokacin kokarin karanta alqurani yake fa waqa'a fi qalbi mahabbatahu yace to a sheikh yasin yace da naga wannan abun tunda yau ya faru gobe ya faru jibi ya faru naga nacin shi sai naji san yaron ya fara shiga cikin zuciyata wa kana qad ja'alahu abuhu fi dukkan faja'ala la yashghalu bil bai'i wash shira'i anil qur'an kuma daidai lokacin da yaron fa suke takura shi yana dan shekara 10 din a daidai lokacin haihuwa shike tsare da kantin mahaifin shi shagwar da babansa ke saye da sayarwa a gen shine mai tsaron wannan kanti din. Amma zuwan mai ciniki da sayan mai saya hakan bai hana shi karatun alqur'ani. Da kuna ciniki da an dan tsaya minti biyu uku zaka yi tunani sai ya ci gaba daga inda ya dora. Kafin ka yanke shawara sai ya ci gaba daga inda ya dora. Zaman sa akan ti bai hana masa karatun alqur'ani. Fa ataitu muallimahu fa wasaituhu bihi wa qultu lahu. Yace to da naga wannan sai na tafi wajen malamin da yake karantar da shi karatu. Tunda wani lokacin za ka ga wani a unguwa ya fuskanci abin da malaman makarantar daro ba su fuskanta ba. Wannan a makarantar Islamiyya ce ko a makarantar boko ana samun haka. Akwai mutanen da in suka sa ido duk abin da ake so a gano akan ka suna iya ganowa. Tun kana karami yaro zaka zo sun ce maka wannan zai iya zama kaza, wannan akwai alamun kaza a tare da shi, wannan akwai kaza a tare da shi. Yace to da naga sai na tafi wajen malamin shi fa wasaituhu bihi, sai na mai wasiya dangane da shi Imamu Yahya. Wa qultu lahu nashi innahu yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadihim. Yace ina sa rai wannan insha Allahu ta'ala zai fi kowa ilimi a zamanin shi kuma zai fi kowa gudun duniya a zamanin shi. Haka yaje ya ga malamin shi, shi ba malami bane ko bai tumbatsa ilimi ba, amma wanda yake karantar da shi Yahya ibn Sharaf, sai wannan dattijan ya taka yake ba shi labari ina sa rai wannan idan Allah ya mai rayuwa zai zama kasulgumin malamin da babu irin shi, kuma a gudun duniya da tsantseni zai zama wanda babu kamar shi. Kuma ta kil daga abubuwa biye fiddo wannan abin, idan wasa bai hanan ma karatu ba, idan yarinta bata hanan ma karatu ba, akwai alamar kana zuba jari a asusu ko makarantar ilimi, kuma insha Allah wata rana zaka dauki adashanka. Tunda hekara goma in takura ta yi takura ta saka kuka saboda an hana ka karatu, wannan yake gwada cewa lalle akwai alamun albarka a cikin rayuwar ilimi ta wannan mutuma. Inda yace zai zuhudu tsaran dukiya bai hana mai karatu ba, ga dukiyar a gabansa ga ciniki ana bai hana shi karatu ba, yace to wannan ina ganin cewa duniya ba za ta tsone mai idanu ba. Inda duniya za ta tsone mai idanu da daga tsaran kanti za a ga alamar cewa duniya ta tsore mai ido, amma a tsaran kanti bai kasa karatu ba, yarinta ba hata na karatu ba, yace to ina sa rai zai zamanto kasurgumin malami kuma mai gudun duniya da babu irin shi a zamanin shi. Wa yantafi'un nasu bihi, kuma ina sa rai da izinin Allah duniya za ta amfana da shi. Fa qala li, da na gama gama ya malamin abinda nake hasashe akan rayuwar Imam Nawawi, sai yace amunajimun anta, kana da ilimin taurari ne, kana duba ne, kana bugun kasa ne, dan me zaka kalli dan karamin yaro kai hasashen abinda zai faru a rayuwarsa, kuma har kai kirda dan cewa duk duniya ba za a samu mai kamar shi ba, ka buga kasa ne ka gani, amunajimun anta. Fa qultu la, sai nace mishi ko kadan. Wa inna ma amtaqani Allahu bi zalika, yace wannan maganar lokacin da nake gaya maka haka naji Allah madaukakin sarki ya dora su a kwadan harshe na. Ma'ana lokacin da nazo maka wasiya akan Imam Nawawi ni ban san me zan gaya maka ba, na dai zo in gaya maka cewa wannan yana da bukata ka bashi kulawa ta musamman, jari ne a gurin al'ummar musulmi. A wannan kalmomin da suka fito yadda ka ji su haka ni ma haka naji sun fita daga bakina. Ana iya kuma samun haka lokacin da mutum ya tsaya zuwa al'umma bayani ko zuwa mutane bayani, duk abin da ya lissafa a kwakwalwarsa zai je ya fita, abin da yake magana a lokacin yake zuwa mai a cikin harshensa. Duk wanda ya taba magana a gaban mutane ina ga ya san haka. Wani lokacin sai ka fara da abin da ka tsara sai ka ga bai yi daidai da gurin ba, kawai zuciyarka ta koma wani gurin kuma anan za ka kare maganarka. Yace to waɗannan kalmomin haka na jini ma sun fito daga kwadan harshe na, amma ina sa rai insha Allahu akwai sha'ani a cikin rayuwar shi. Fa zakara zalika liwalidihi, da haka to malamin da ya ji wannan wasiya ta Sheikh Yasin shi kuma sai ya gaya wa mahaifin Imam Nawawi cewa fa akwai hasashe watakil Allah zai yi albarka a rayuwar danka. Fa harisa alaihi ala an khatama alqur'ana wa qad nahaza al'uluma, don haka makwabza mahaifin shi sai ya ƙara sa kwadai, ya ƙara sa buri, ya ƙara sa kulawa a rayuwar Imam Nawawi, don haka bai kai shekarun balaga ba, yana dab da balaga, Allah madaukakin sarki ya hore mashi ya fahimci alqur'ani ya haddace alqur'ani. haddar alqur'ani ta magabata tana da bambanci da haddar alqur'ani tamu idan an ce magabata sun haddace qur'ani ba bakake bane irin namu bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shikenan in ka zo tafsiri irin karan da harfan kalmar tai irin yadda zai fassara maka tafsirin tirmi ko wannan ya fara ilimi kenan ya fara gogewa ya zama gangaren so in kalmar tai kara kamar bari ake ce an yi bari ko in tsunta ake ce an tsunta ko haka tafsirin yake to su ba haka bane ba du kalmar da aka karanta du ayar da aka karanta tsayawa ake ai mata karatun ta natsu a fidda tilawarta hukunce hukuncen ta tajwidi ka'idojin fiqh nawa ne a ciki ka'idojin usul akwai a ciki ya li'rabin ayar yake ya tafsirin ta yake waɗanne irin hukunce hukunce za a samu me yasa ta sauka da me da me na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su maru bayan ta da kuma abubuwan ma da bazan iya halattawa a yanzu ba haka ake karantawa dan haka lokacin da ake karatun ilimin mukane suke tafiya tare da wannan karatu bai kama kaiwa shekarun balaga ba sai da Allah madaukakin sarki ya hore mai ya haddace alqur'ani kuma hadda alqur'ani wacce take hadda ta ilimi ba hadda ta bakaken karatu ba to da mahaifin shi ya ga cewa ga fa irin baiwar da Allah ya mashi ga yadda kwakwalwarsa take ja ga yadda karatu take ja sai ya ga cewa ƙaryawan su ko ƙawayen da yake ciki ƙaryato nawa kamar ta ba kwakwalwar shi kadan dan baiwa ne su ne ake kiran su a cikin aji ko gifted ko talented ko so irin baiwar da Allah ya masa sai ya ga cewa to kwakwalwar Imamu Nawawi ta fi karfin wannan garin da buƙatar a kai shi inda kwakwalwarsa za ta samu abincin da take da buƙata dan haka mahaifinsa sai ya ga cewa to ya zama masa wajibi ya tattara iyalansa ya yi hijira daga ƙaryato nawa ya koma asalin garin Dimashka nan da ce cibiyar ilimi ta wannan lokacin sai ɗansa ya samu abin da yake nema na karatu kwakwalwarsa ta bude a cusa mata karatu daidai lokacin da take da bukata yasa aka ce safar ila Dimashq sanata 49 ba'da 600 a shekara ta 649 sai ya hijira zuwa garin Dimashq wa kana umruhu 19 sana a lokacin duka shekarunsa 19 lokacin da mahaifinsa ya hijira da shi daga ƙaryatu nawa wadda ake masa nisba da ita zuwa garin Dimashq duka bai wuce shekara 19 ba wa kanat Dimashq izaka a daidai lokacin shi garin Dimashq mau'ilul ulama ita ce makarkatar malamai duk malamin da ya tumbatsa ilimi ya ji ya koshi yana da buƙatar ya je garin ya auna ilimin sa ya ga cewa ilimin ya amsa sunan ilimi ko bai amsa ba zai amsa sunan malanta ko kuma almajiranci zai yi a wannan gari din to nan ne inda malamai suke gangara su aura su ga ya bai wanda Allah madaukakin sarki ya musu su ba sa zama iyaka garin su dan karamin champion hine in ya zauna a gari ya ji kwakwalwarsa ta kama aka ce masa akramu kallah mallan shehu ustaz shikenan ya gama ya kai bango to amma su idan sun yi karatu to zagayawa suke su gwara karatun su da sauran abokan karatu anya karatun yana nan ko yana da buƙatar a kara mai wata je Dimashq to akwai abin da zaka samu so da yaje Dimashq sai yake gwada maka irin kaifin kwakwalwa da kwazo da Allah madaukakin sarki ya hore mashi da yaje sai aka ce kada ya qara'u kullu yawmin 12 darsan ala mashayikhihi sharhan wa tashihan akwai littafi da aka rubuta aljam baina sahihaini sahihul bukhari da sahih muslim ya za a tara hadisan da suke littafan guda biyu su zamanto kamar tsarin littafi ɗaya ne in ka karanta littafin kamar ka karanta bukhari da muslim a lokaci ɗaya to yana karatun wannan littafin a daidai lokacin wa darsan fi sahihi muslim kuma da darasi mai zaman kansa a cikin sahihin muslim shi imamu nawawi Allah ya masa wata irin baiwa da kwallafa rayuwar shi da sahihin muslim alizatafan hadisi ba wanda zuciyarsa ta karkata a kan shi kamar sahihin muslim haka Allah ya haƙaƙa zuciyarsu shi yasa kusan duk wanda zai sharhi na imamu na sahihin muslim zaka tadda cewa dogaro mai tsoka yana yi ne akan sharhun nawawi haka wanda suka wa bukhari sharhi kamar ibnu hajar al-asqalani in kana karanta sharhin su kai tsaye baki da baki wani lokacin rabin shafi wani lokacin paragraph wani lokacin kusan shafi guda magana imamu nawawi ce za su dauko su sa a cikin fatahul bari sharh sahihul bukhari wanda yake nuna maka irin baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa da yadda zuciyarsa ta kwallafa da sahihin muslim ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه وانا دي فقا جي إلميني دي شيء أوكا يانا أوكا كراتو أسكي منطق يانا أوكا كراتو أسكي صرف يانا أوكا كراتو أسكي أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال da kuma darasi akan sunayen mazajen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana karatun hadisi akwai haddathana 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 so duka waɗannan mutanen da suka fito a kowanne irin hadisi malamai sun ware su sun musu littattafai masu zaman kansu so wannan hima zama ake a karantar da kai in an ce Yaqub ibnu Ibrahim wane ne Yaqub din menene tarihin sa menene rayuwar shi me ilimin sa me amanar sa menene kimar sa me matsayin magana in ya fada an taba tuhumar sa da ƙarya ko ba taba tuhumar shi ba da ya zo rayuwar sa tsufa ya kama shi yayi shiruftu ko bai yi ba yayi mantuwa ko bai yi ba sai ko ina mutun ya wuce lafiya kalo sai a maka tik a ce maka fiqa amintacce da dan haka in an ga ya fado cikin hadisi a saboda shi hadisi ba zai da matsala ba dan haka idan mutun goma ne suka fito a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya hau wannan ma'aunin ya wuce ya sauka lafiya kalau sannan za a ce maka hadisi ya zama sahihi ko a ce maka hadisi ya zama to hasan amma in akwai matsala to haka ake ganewa ta tarihin waɗannan mutanen yake to yana daukan darasi akan asma'ur rijal wa darsan fi usuluddin yana daukan darasi akan usuluddin shine akan akida in an ce usuluddin ana magana akan akida qala imam an-nawawi yace wa kuntu u'alliqu jami'a ma yata'allaqu biha min sharhi mushkil wa wuduhi ibaratin wa dhabt al-lugha yace kuma duk lokacin da na dauki wannan karatu din duk abin da yake da buƙatar a mai ta'aliki atake nake ta'aliki idan na bude wannan littafin muka yi karatu abin da yake da buƙatar haske ƙarin bayani a lokacin zan mashi idan abin yana da buƙatar wata mushkila kwakwalwa za ta samu rudani da rashin tabbatuwar tunani yace sai na tabbatar a ina ne za a saisaita tunanin ya zaman to daidai ayar qur'ani ce zan yi karatu akan su hadisai ne matsaloli ne sai na warware matsalolin kuma na yi bayanin warwarar matsalar sannan zan rufe darasin wannan ranar a cikin wannan littafi din wa wuduhi ibara in an faɗi wata kalma da ba kowa zai gane ta ba to sai na faɗi yadda za a fassara kalmar wa dhabt lugha da kuma fadar yadda ya kamata a karanta kowace kalma dhabt lugha lokacin da ba a wasali kenan yanzu ne muka samu karatu a raha ko in ka tashi za ka ga wasali tsap 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 ko ina an zuwa maka sai ka buka karanta to su da ba wasali gaskiya karatun ne kawai azbe to wani lokacin in ka karanta dugo ba daidai ba to akwai matsala in ka dora fatha a gun kasra akwai matsala in ka dora damma a gun fatha akwai matsala so dhabt lugha zai fade da za a karanta shi bit hatiya ko bil fawqiya ana karantawa ne da ya mai dugo biyu a ƙasa ko mai dugo biyu a sama ta koma ta'un kenan bil muwahhada ana karantawa da mai dugo daya ko a ƙasa ko a sama ko bil musallasa mu'jama ko gairu mu'jama haka suke fada sanan sai ƙarshen ana mashi damma ko ana mai dauri harafi na biyu dauri ne ko fataha ko kasara kuma in an masa fataha ga ma'anar da zata baka in an yi kasara ga ma'anar da zata baka in an yi dauri ga ma'anar da za a baka kuma ko ina ma'ana sai ta canja hi larabci ba kamar turanci yake ba hi turanci wani lokacin sai a zo a jera maka harufa suna aikin banza ba sa aikin komai 1 2 3 4 he ta biyar zata fara motsi ko in an fadi 1 to sauran duk sun daina aiki to su larabci ba haka ba suke in kaga kowace kalma tana aiki kowane harafi yana aiki kuma kowane wasali yana aiki in ka cire harafi ka sa harafi ma'ana sai ta canja in ka cire dugo ka sa dugo ma'ana sai ta canja in ka cire fataha ka sa damma ma'ana sai ta canja shi yasa mutane wanda suke ganganci wajen karatun alqur'ani ba malami sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana sau da yawa mutane za su je karanta alqur'ani alqur'ani na tsine musu albarka saboda in ya ka canja wasali da ba gurbin shi bane ma'ana sai ta canja maka in ma'ana ta canja maka dole wallahi sai barna ta shigo in ba manta ba daga cikin dalilan da suka sa akai umarni awan qur'ani wasali ko a fito da nahawul larabci lokacin da bakaken fata suka fara shiga addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya balarabe kai balarabe ne, kana fada jumla baka bukatar kamai bayani, duk abin da ake da bukata akwai. Kuma inda zaka kallamu ana tafiya ne kwakwalwa tana rauni, ana ƙara shigo da abubuwa cikin addini. Da karatun larabci da karatun Qur'ani kawai layi ne ake ja, kawai da dugo haka kawai hikenan. Amma balarabe da ya kalli yawan tsutsar tahin sama da kai da ƙasa da kai hikenan, ya gane me kake da bukata. Ba dugo kwata kwata, ba wasali kwata kwata. Yanzu in ka je Qur'anin ka, inda sa salatif ka rufe dugon da wasalin da ke sama, ka sa salatif ka rike dugon da wasalin da ke ƙasa, me zaka gani? Ba kawai ayyin watsu zaka gani ba, wani yana kallon ƙasa, wani yana kallon sama. Haka da asalin karatun Al-Qur'ani yake, babu wasali kwata kwata. Wannan shi yasa aka samu a qira'at har bayan Jam'ul Qur'an na Uthman ibn Affan, wanda tura suke kiran shi standardization, yadda za a haɗe mutane a tsarin karatu guda ɗaya. Duk da haka sai da ya bada kofa kowa ya karanta da wata ƙira'ar kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi. In ka kalli rubutun fata bayyano, in ka kalli rubutun fata sabbatu, duk ɗari ɗaya ne. To da aka zo Qur'anin Mushafu Usman da aka yi wannan makale-makalen, to mai karatu da ya zo in ya faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, lanƙwasar da zaka yi irinta mai fata sabbatu zai. So amma dalilin irinmu sun shiga addinin musulunci, an tsallaka ƙasashen Larabawa, an tsallaka teku, sai yake da buƙatar a sauƙaƙa. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, Allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi, ya yafe mai kurakuran da ya aikata, shine mutumin da ya fara cewa ai ta'ajimin Qur'ani, ta'ajimi a zuba mai dugo. Shi kuma duk abin da ake faɗa na tarihin sahihi, kuma kafin ka samu gangaren Al-Qur'ani kamar sa babu irinsa. Shine in yana sallah in yayi kuskure ba a tada shi, ba wai saboda zafin ba da ake faɗa ba, a'a lokacin da ya ɓata kai ne zaka ɓata a lokacin, kai ne zaka tambayi kwakwalwarka, to da wai da na haddace daidai na haddace ko ba daidai na haddace ba. Rudu ne zai shige ka saboda tsabar hadda da Allah madaukakin sarki hore mai, yana da ƙwarin hadda matuƙa da gaske. So da ya kalli irinmu ba sa iya karatun Qur'ani, sai ya ce to a shigo da dubarar da za a bambance tsakanin ta da ya, nunun da ba'un, sa'un da shinun, shinun da sinun, wannan duk dubarar sa ce. Ta hanyar sa ce aka fara yin haka. Sannan wasali tun a zamanin Umar ibn al-Khattab, wanda ya zo bai karɓi addinin musulunci, kafin ya zo sai suka haɗu da wani sahabi, sai ce da Allah karanta min cikin abin da Allah ya sakaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji kafin in karɓi addinin musulunci. Sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ya fara karatun suratul tauba, sai ce wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbari أن الله بريء من المشركين. me kamata a ce wara an shiga shakku ko now wa adhanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawmal hajj al-akbari an Allah bari min al-mushrikeena wa rasuluhu da damma duka. Shi da yazo masa karatun yayi a udu ya karanta wa adhanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawmal hajj al-akbari an Allah bari'un min al-mushrikeena, an samu ayyamin wacce take kasara ko, sai yace an Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasulihi. Wannan mutumin gangaren balarabe ne, bai buƙatar a mai tafsiri, yana faɗa kawai sai ga wannan balaraben ya juya zai tafi ya bihi da gudu ya kamo ya kace in karanta maka Qur'ani zaka musulunta kuma ka tafi. Sai ce ai yanzun nan kake bani labari, Allah ya bada shela a ranar da aka yi aikin hajji, an Allah bari'un min al-mushrikeena, Allah ya yi barambaran da mushrikai, ba shi ba su, wa rasulihi kuma ya yi barambaran da annabin nasa, ba shi ba shi. To tunda na zo ne ya kai ni wajen ubangijin da suka yi barambaran, to ai hanyar ba mai ɗorewa ba ce ba kenan, amma mai kawo ɓardar kawai canjin wasu la guda biyu. Dan Allah wanda zai karanta Al-Qur'ani ba tare da malami ba, wasali nawa zai canja a rana ɗaya? Shi yasa aka ce sau da yawa mutane za su karanta Al-Qur'ani amma Al-Qur'ani zai tsine musu albarka. Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu, dayawa suna karanta qur'ani dayawa qur'ani yana ce Allah tsine muku albarka saboda suna gurbata barar da take cikin alqur'ani dan haka shi alqur'ani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo mai malaika jibril kuma Allah ya bada shaida allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la kana da buƙatar ka samu malami a alqur'ani la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana haka ka'idar karatun alqur'ani take da buƙatar ka samu malami ka zauna ka ji abin da ya faɗa ka karanto ya ma gyara ya saita karatunka wannan ita ce ka'ida dan ka ji cassette ka iya tashin baki kana yaudara kanka lalle ka samu malami ya karantar da kai alqur'ani so wannan mutumin da yace wa rasulihi ya juya sai aka yi sa'a wannan yayi kokari ya rike higam yace ba za ka tafi ba sai dai amana shari'a sai ya kama shi suka je wajen Umar ibn al-Khattab sai yace ga abin da yazo shi ina shakku ko Umar ibn al-Khattab ko Ali ibn Abi Talib ga abin na Ali ibn Abi Talib ko ga abin da ya faru tsakani na da wannan bawan Allah ga karatun da na mishi kuma ga abin da ya fada sai ce meme ta karatun da ka mishi sai meme ta wa adhana min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulihi sai ce kai ne mai matsalar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar wa adhana min Allah ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu sai da manto sabuwar magana ce Allah ba shi ba mushrikai wa rasuluhu haka annabin shi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ba shi ba mushrikai yace to yanzu na ji magana akan har wasu la guda biyu Ali ibn Abi Talib sai ya umarci Abul Aswad ad-Du'ali sai ya ce mashi lalle aje a fitarwa mutane ka'idojin karatun larabci yadda larabci take wannan ita ce mubtada marfu wannan shine khabar marfu wannan inna ce wa akhawataha in suka zo suna wa suna ne nasba suwa khabarinta rufa wannan kana ce wa akhawatuha in suka zo suna wa suna rufa khabar kuma su yi mashi nasaba wadannan sune nawasib wadannan sune jawazim wadannan nasaba suke wadannan dauri suke wadannan shine ilimin da aka ce a karanta dan mutane su rage lahani a cikin karatun larabci kuma a dora wadannan wasu dan a cikin karatun alqur'ani gudunmuwa da ta baya da ta zo a tarihin existence na alqur'ani mai girma matakai alqur'ani yabi kusan matakai sama da 10 kafin mu samu qur'ani yadda muke karanta shi a yanzu so duk an bune dan a sassautawa mutane za su iya fahimtar alqur'ani dan haka yake cewa to in na karanta kowane karatu muna karatu Imam Nawawi ban manta ba ko duk karatu da na karanta sai na ga yawa mutane yadda za su karanta shi dan kar a samu irin wancan lahani din in babu wannan dugon babu wannan wasalin to akwai matsala shi yasa aka ce daga cikin masu karatun hadisi wani dauke littafi na likitanci sai ga an yi wannan haka din alifun lamun an ja rubutu haka an yi haka an yi haka an yi haka kawai haka aka bar shi sannan aka sake jan dogon layi aka yi haka aka yi haka wani ya karanta mu layi kawai aka ja aka rubutun yake har a hadisi har a qur'ani kaga wannan abin da nayi in ka kalla wannan alif ce wannan lamun ce ko in najata ko ha karami ko kha'un ko jimun ko in nayi haka ko ba'un ko nunun ko ya'un ko ta'un in na rufe karshen ta ko hakuri ko takuri kuma sai yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zai iya karanta aljannatu wani zai iya karantawa alhayyatu wani kuma zai iya karantawa alhabbatu da duk abin da karatu zai iya zuwa maka asalin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in bakin algarib yana maganin kowace irin cuta shi da yake ya buda ya karanta amma da ya karanta alhabba sai ya karanta alhayya kuma karatun daidai ne amma dabbin shine ba daidai ba sai karanta alhayatu sauda'u shifa'un min kulli da'in kuma he tsautsayi he karanta karhen daidai farko da ya samu kuskure bakin miciji yana maganin kowane irin ciwo a san za a samu matsala kenan ko dan haka da ya nemi maganin ciwon ido ya nema duk maganin da zai sa yaki jin jantamasin yaki jin proken yaki jin komai sai ya ce to ana taba karanta hadisi al-hayatu sauda'u shifa'un min kulli da'in yasa aka mai jagora ko da hidan mutane aka fita dawa aka yi bar samu bakin muciji aka kama aka kashe ya shanya aka dandaka shi yayi kulli da shi ikana idan ya tafi me ya jawo masa shine lahani a wajen karatu so malamai dan kar ake samun irin waɗannan lahani yanzu zaka ji sun ce sun yi dabatin kalma dabati shine sun fadi yadda za a karanta ta da dugo sama ko da dugo ƙasa da wasali ko a ƙasa ko da wasali a sama sai ce to duk karatun da ne sai nayi dabatin shi wa dabtu lugha wa barakallahu ta'ala fi waqti kuma Allah madaukakin sarki sai ya sa mun tarin albarka a cikin lokaci na shi kansa ya gane Allah ya sa mishi albarka a lokacin shi mun fada shekara ta 631 aka haife shi ko zamu ji lokacin da ya mutu sai ya ga duka shekarun guda nawa ne littafan da ya wallafa a duniya kadan na dauko daga cikin su anan ma zaka ji cewa sun kai albarka gaskiya daga cikin littafan da ya wallafa duniya ta san su suka shahara akwai sharhu sahihi muslim sharhi na sahihi muslim kusan duk sahihi muslim in ka je library da zaka samu na imamu nawawi ne yafi na ga abaka kuma wanda suka yi sharhin sahih al-bukhari ibn hajar al-asqalani ibn al-battal wadane kai tsaye haka za kake ganin maganganun imam an-nawawi suna daukowa wa riyadus salihin riyadus salihina littafin imam an-nawawi ne zai wahala a samu wani gari cikin garin musulmai da ba a taba karantar da riyadus salihina ba ina ga zai matakar wahala wal azkar da littafin shi al-azkar wal 40 shi ne littafin da muke kokarin fara karatun shi wal irshad fi ulum al-hadith والتقريب وكتاب المبهمات وتحرير الالفاظ والعمده في تصحيح التشبيه والايضاح في المناسك والتبيان واداب حمله القران وفتاواه والروضه waɗannan kaɗan daga cikin littafan da Imam an-Nawawi ya rubuta su kuma kowanne yanzu in ka dauka za a zauna a karantar da kai sai kai mamaki ina lokacin karatun ina lokacin waɗancan abubuwan da ya faɗa ina kuma lokacin rubuce-rubucen da za a samu a cikin shi amma duka a lokaci guda ɗaya ake yin shi so wannan bayan zaman shi a garin Dimashka da waɗannan karatuttukan da yayi da mahaifin shi ya ga cewa ya samu abin da yake da bukata na karatu an dora shi akan hanya mahaifinsa sai ya sake daukan iyalansa sai ya koma garin shi na Nawa sai bar Imam an-Nawawi akan tsarin tafarkin sa na neman ilimi sai aka ce Allah madaukakin sarki ya hore masa zuhudu gudun duniya na ƙarshe duk wanda zai mai kyauta a duniya baya karba har rayuwar shi ta kare sai dai daga can garin su mahaifiyarsa ta kullu ta ciru ta hada kudi ta sai mai riga a turo masa ita garin Dimashka sannan ya sata sannan abinda zai ci haka mahaifinsa shine abinda aka samu a ribar kanti dan abinda aka kawo masa shi zai talallabawa har sai Allah madaukakin sarki ya kawo shi an sake aiko masa wani abinci shine abincin sa amma wani daukar abinci ya bashi ko wani dauki kudi ya bashi ko wani dauki tufafi ya bashi aka ce daga cikin abin da ya fita zakka da shi shine baya karbar kyaututtukan mutane ya takaitu da iya abinda Allah madaukakin sarki ya hore mashi yanzu anan kenan hasashen da Sheikh Yasin yayi na cewa zai zama kasurgumin malami zai zama mai gudun duniya kamar tarihin Imam an-Nawawi yana gasgata haka da rayuwarsa ta zaman to karshe yayi aikin haji ya samu rahin lafiya a tafiyarsa aikin haji da dawowarsa aikin haji ya rike gurare da yawa na ilimin muka da manya-manyan makarantu a irin Halab din da Dimashq da waye ya rike makarantu da yawa ya karantar da haka karshe-karshen rayuwarsa sai ya yi bukaci ya sake komawa ya gano mahaifin shi yadda yake zuwa lokaci zuwa lokaci to ziyararsa ta karshe ya je ya gano mahaifinsa sun yi ban kwana yana dawowa sai aka ce marida inda walidihi ya kai mai ziyara ta karshe sai rahin lafiya ta sake kama shi a wajen mahaifin shi fa hadaratul maniya mutuwa ta zo masa daidai lokacin fantaqala ila rahmatillahi Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi shi kuma ya cira zuwa ga rahmar Allah madaukakin sarki fi rabi'i wal 20 min rajab a kwana 24 ga watan rajab sanata 76 shekara ta 776 a shekarar Allah madaukakin sarki ya masa rayuwa ya dauke rayuwar shi kai idan zaka samu 776 ka dauke 631 zaka ga abin da zai maka saura shekara 45 ce sune shekarun da Imam Nawawi a cikin rayuwa duk ilimin da zaka ji an fada na Imam Nawawi to lokacin da ya bar rayuwarsa ta duniya bai wuce mutane da yawa da suke cikin waɗannan masallacin ba duk wanda ya wuce shekara 45 to ya higrime shi to amma wani idan ka turka shi akan rubutun alifun ba'un da wannan shekarun 45 sai ka sha mamaki ba rubutun waɗannan talil da tafan ba da kuma abubuwan da aka karanta yasa yace Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka a cikin lokacin sa wannan kuma fa kadan ne a cikin littafin har yanzu akwai littafin sa da ba a buga su ba mazalal makhtuta suna nan da rubutun hannun shi wanda za a samu yayi aikin ta hakiki ya tantance littafin ya kaya wata matsaba'a ta buga littafin a saka shi a duniya har yanzu ba a samu ba yasa an kana karatu littafin shi zaka tada wani gurin ana sa maka kha'un 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 da inda aka karanta maka littafi aka sa kha'un a saman shi ana nufin makhtuta har yanzu littafin rubutun hannu ne bai amaida shi bugun inji ba wanda duniya za ta iya karanta shi kuma matsala makhtuta har yanzu ba kowa ke iya karanta ba an aka maka wani littafin da rubutun hannu har yanzu ka turke malaman masu dan gani sama sama ko to ba za su iya karanta shi ba shi ma zama ake a koyi karatun yadda ake wannan rubutun da yadda ake karanta shi shi ma ilimi ne mai zaman kanshi to Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa yana dan shekara 45 duk tarin ilimi da hidima da yawa addinin musulunci da wannan albarkar a cikin waɗannan ƴan takaitaccen shekaru na shekara 45 a cikin su aka yi waɗannan tarin karatuttuka din ya sa kansa a wasu ilimummuka to amma sai Allah ya masa baiwa da mutane ba ma daukan ta a yanzu ya so ya koyi ilimin likitanci sai ya dauke littafi nake ji na Ibn Sina ne da ya fara karatu littafin sai ya ce kwana uku sai ya ji zuciyarsa tana wani kunci tana samun damuwa karantawa yake bai ya gane karatu sai ce kaga abin da ya fi mu alkhairi na'am 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 sai ya tattara karatun tunda bai ganewa sai ya tattara su sai ya aje a gefe ya dauki littafin ya kai kasuwa sai da kar ma a sake damunsa da wannan littafi din da ya saida sai ya ce sai naga haske da tunani na da kaifin kwakwalwa ta dawo mun kamar yadda yake wannan yake gwada maka kenan kai ma a yanzu ya kamata ka karkata inda zuciyarka ta karkata ka karkata inda karatunka ya gaba karkata ka karkata inda fahimtarka ya karkata idan ana karatu iri kaza a samu aiki a gwamnatance so idan kwakwalwarka bata dauka karka sa kanka a wannan guri din idan ana yayin karatu a garinku abin da yake cutar da mu duk karatun zamani muke idan ɗan physics ana zuga su a garinku don ne ta yi karatu sai ce maka physics idan chemistry kowa ta yi ce maka chemistry in biology kuwa sai ce maka biology idan geography take ci ana zuga su ana ganin su ne masu kokari geography haka ake tafiya ko so kai a karan kanka tsaya ka duba ka gani me kake fahimta me kake ganewa me yake da alaka da rayuwar da kake so kai a gaba abin da yake da alaka da kai kake fahimta kake ganewa shine inda zaka sa gabanka da haka shi ma da ya fuskanci ba ya gane ya sai ya sa littafin ya tattara ya rufe sai ya dawo zuwa ga inda yake ganewa wannan shine ka'ida a tsarin rayuwar kenan kuma duk yaron da zai tafi karatu a dike da wannan iyaye kansu mai zabi a bar shi ya zabi abin da yake ganin zai iya karantawa ba laifi a ba da shawara shine kuma role na guidance and counseling ko a ba yaro karatun ta natsu a zaunar da shi a nuna masa illar abin da yake so ya karanta da problem ɗinsa da hasashen shi yanzu muna wani zamani da computer take ci ko ko in ce ta ci a baya yanzu computer ta daina ci kowa computer literature ne yanzu idan mutane suka tafi kafiya karatu kowa ce maka computer science zai karanta saboda tana ci to yanzu ta daina ci in zaka tafi karatu so kake ka samu kuɗi da karatu to kalli abin da yake ci karka kalli abin da aka gama yayin shi da yanzu ka zo ka karanta computer kana zo ne yara zaka ga suna abin da baka yi a cikin computer ko da dai kai ka yana da wasu ilimummukan da ba kowa ne ba zai samu a gida amma dai kofar ta kamar an toshe ta so mutane su kalla nan da shekara 5 menene ba za a daina ba yayin shi me yake da tasiri zai tambuki al'umma ta zan bada gudunmawa kuma yana daidai da fahimta ta da ganewa kuma zan iya yin abin da ya dace a cikin sa wanda shine abin da ya kamata a karanta abin da ya rage shine bayani akan littafin da karanta hadisi daya yana cikin karatun da na shirya na yau amma dai ina ga lokaci ya ja da yawa hakan ba za ta kai ba dan haka zamu tsaya iyaka tarihin Imam Nawawi idan Allah ya kai mu rana ya tayo sai mu bada dan haske koda na minti kadan ne akan littafin muqaddimar littafin ita ma za mu karanta dan wani abu na bangare a cikin ta ba mu karanta ta duka ba sai kuma mu karanta hadisi na farko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin manawa. Muna fata yadda muka fara wannan karatu Allah ya sa mun fara da kyakkyawan niyya da ikhlasi. Allah ya sa cikin karatun ya zama to kyakkyawan niyyar mu tabi mu ikhlasin mu yabi mu. Allah ka sa har lokacin da zamu kare karatun akwai kyakkyawan niyya da kyakkyawan ikhlasi, in mun yi haka ne zamu ci ribar karatun mu. Sannan abin da zan kara a sharadin karatu din shine, in ba wani abu ya faru ba duk karatu idan zamu, ina da buƙatar a samu mutum goma da suka haddace hadisin kafin mu fara karanta shi mu bi shi. Ina da buƙatar a samu mutum goma, wataƙila in nazo zan buƙace su su tsaya, in na ga dama a matsayina na malamin makaranta zan iya tantancewa goma da suka tsaya sun haddace ko ba su haddace ba. Amma lalle ina da buƙatar duk lokacin da zamu yi karatu a haddace shi. Haddar ita ce take da muhimmanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka haskaka rayuwar mutumin da ya ji zance na, ya kiyaye shi, ya haddace shi, kuma ya sanar da al'umma wannan zancen kamar yadda ya ji na faɗe shi. So ana samun albarka ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka kiyaye, aka haddace, aka yi kokarin sanar da wanda bai ji ba. Da haka ƴan uwa a yi kokarin haddace karatun a tsaftace niyya, ta zamanto niyya ce dan Allah da ikhlasi. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Wanda duk suka tsaya akan karatun, kama daga ƴan kwamitin karatun mu da ƴan kwamitin waɗannan masallaci din, da wanda suka yi ta faɗi ka tashi dan ganin cewa karatun ya tabbata da kuma ya sahale duk abin da ya kamata a sahale, muna addu'a Ubangiji Allah ya saka musu, Allah ya biya kowa da alkhairi. Majalisa mai martaba sarki da ta bada dama da mai martaba sarki, muna addu'a Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya sa ladan abun da zamu karanta mu yi tarayya gaba ɗaya mu same shi a cikin aljanna. Muna kuma makwabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna cikin ahalin sunnar shi wanda suke wa sunnar sa hidima. Allah madaukakin sarki ka saka wa kowa da alkhairi. Allah ka ba mu aminci da zama lafiya. Allah ka ba mu aminci da zama lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.